الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bayaka muna karjada da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin nufatansa da horewa sai ya dawo da mu wannan safiya ta Asabar, yau muna 22 ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1445, akida miladiya yau muna 3 ga watan 2 shekara ta 2024. Mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi Al-Aqidatul Wasatiyya na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Idan ƴan uwa suna bi gaba ta ƙarshe da muka tsaya a kai, shine mun maimaita faɗin malam da ya kawo batun sifofin Allah, cewa ahlus sunna suna tabbatar ma Allah da duk sifan da ya tabbatar ma kansa ko wata suna ba tare da karkatarwa ba, ba tare da kaucewa ba, ba tare da misalta Allah ko kamanta Allah da wani daga cikin talikai ba. Kasancewan Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da tafara, ba shi da kini, ba shi da wani abokin tarayya, kuma ba a kiyasta Allah subhanahu wa ta'ala da wani daga cikin halittunsa gabaki daya. To sai malam ya kawo bayani cewa domin Allah subhanahu wa ta'ala shi yafi kowa sanin kansa, yafi kuma kowa sanin wanda ba shi ba, kuma Allah shi ne mafi gaskiyan zance, mafi kyawun zance, wato akan bayansa gabaki daya. Sannan manzannin Allah, tsira da amincin Allah ya tabbata gare su gabaki daya, su kuma masu gaskiya ne, abin gasgatawa sabanin waɗanda suke faɗin ƙarirai dangane da Allah subhanahu wa ta'ala. To a wannan gaba ne muka tsaya, kuma mun gabatar da bayani cewa waɗannan gaɓuɓɓa guda biyu da malam ya kawo, yana son ya gaya maka dalilin da ya sanya za ka gazgata Allah cikin dukkan abin da ya faɗi, za kuma ka aminta da irin salon yadda Allah ya tabbatar ma kansa da wata suna ko sifa, saboda yafi kowa gaskiyan zance, yafi kowa iya magana, yafi kowa sanin kansa. Sannan manzannin Allah da annabawan Allah sun fi kowa sanin Allah, sannan sun fi kowa gaskiyan zance, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da su kansa, da haka duk abin da suka faɗi akan Allah gaskiya ne. Wanda ya karkatar ko ya juyar da ma'ana, to kaman yana sukan manzannin Allah ne akan rashin iya magana ko rashin fasaha ko rashin wayau ko kuma ƙarya ma ko wani abu kama da haka. Wanda Allah ya tabbatar ma kansa da wata sifa ko wata suna sai ya ce ba haka Allah ke nufi ba, to kamar yana neman ya jahiltan da Allah subhanahu wa ta'ala ne, kaman Allah bai san karan kansa ba kenan, ko kuma yana son ya nuna ai Allah bai ƙware wurin iya magana ba, domin da ya iya magana kila da kai abin da ka fassara zai faɗi. To kaga wannan hadari ne ƙwarai da gaske ga rayuwar musulmi. Wannan ya sanya idan Allah ya tabbatar ma kansa da suna ko sifa, ka tabbatar ma Allah da shi irin yadda ya tabbatar ma kansa. Amma ya haƙiƙanin wannan sifa take, ya ne ne take, yadda haƙiƙanin yadda take, wannan ka bar ma Allah subhanahu wa ta'ala, kai baka sani ba. Amma duk abin da ya tabbata a cikin nassin Qur'ani cewa sifan Allah ne ko sunan Allah ne, ko ya tabbata a cikin hadisai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama, to ka faɗe su kamar yadda Allah ko manzon Allah ya faɗi. Amma to ya haƙiƙanin su yake, to anan ne kuma baka sani ba, sai ka maida al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Har muka kawo cewa dama dalilan da ke sa mutum ya yi magana a ce maganan shi ba daidai ba, ɗayan abubuwa guda uku ne, ko dai ya kasance abinda za ka yi magana a kai kana da jahilci a kai, baka sani ba. Da haka babu mamaki idan ka yi magana a ga kurakurai da yawa a cikin magananka, ko kuma ya zamto kana da ilimi akan abin amma ba ka da fasahan magana, kakan so ka faɗi fari sai rashin fasaha ya sanya ka mai da shi baki. Kana so ka faɗi abu babba, rashin fasaha ya sa ka mai da shi ƙarami. To irin wannan ma in ya faru, a ce ai wani bai da fasahan zanci, bai da azanci na zanci, yana iya haifar da kuskure a cikin magana, ko kuma ya kasance dama can dai mutum maƙaryaci ne. Maƙaryaci ne, duk abin da ya faɗi akwai yawan gaskiya, akwai yawan ƙarya. To duk waɗannan sifofi sun kori ga Allah subhanahu wa ta'ala. Babu jahilci ga Allah, ballantana ka ce abin da Allah ya faɗi shi ma bai san shi ba. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa gaskiyan zanci, ballantana ka ce ina ai Allah bai iya bayanin haƙiƙanin abin da yake nufi ba. Yana son ya tabbatar maka kanshi sifa kaza, sai ya kasa, sai ya kawo sifa kaza. Kaga wannan ya kori ga Allah. To sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi gaskiyan zanci. Duk abin da ya faɗi haka yake farkon shi da ƙarshen sa. A sararin shi da ɓoyen sa gaskiya ne abin da ya faɗi. Haka nan kuma manzannin Allah sallallahu wa salamu alaihi ajma'in. Manzannin Allah ba jahilai bane akan Allah. Sun san Allah. Kai ba ma sun san Allah ba, sun fi kowa sanin Allah. Haka nan manzannin Allah sallallahu wa salamu alaihi, waɗansu irin halittu ne waɗanda Allah ya hore musu ƙwarewa wurin iya magana da isar da saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala. To da ka yayin da suka kawo wata magana ka ce a sun yi kuskure na magana, to kaga a lokacin nan kamar yadda na kawo cewa ko mahaifinka ne ya magana ce wani je ka gona kai girbi, sai ka je gona sai ka ƙona gonan, aka yi magana ka ce baba kana nufin a ƙona ne, ba kana nufin a yi girbi ba ne, kaga babu mahaifin da za ku kwashe lafiyar shi. To ballantana manzannin Allah da annabawan Allah da Allah ya hore musu wato iya magana wurin isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Ko da kuwa akwai irin annabi Musa da Allah ya jarabce shi da wani matsala a harshensa, amma wurin isar da saƙon Allah babu wani naƙasu a ciki, babu wani naƙasu. Sai dai a ce kila misali in yi magana ɗaya, kila sai ya ɗan yi jinkiri kafin ya ƙare, irin wannan shi kuma bai hana mutum ya fito da saƙon da ake so ya fito da shi. Akwai ɗaiɗaikun mutane za ka ga suna da basira da hikima da fasaha, amma ko dai wani bai da ƙarfin jin numfashi da yawa, in yi magana kaɗan sai ya tsaya ya ja numfashi, wannan bai tauye maganar shi, bai tauye saƙon shi da komi, bai tauye saƙon shi da komi. Ko kuma a ce yana da wata in'ina wacce ba ta kai ta komo ba, shi ma bai tauye saƙon shi da komi, yakan iya isar da saƙonni kamar yadda aka aiko shi. To haka nan kuma annabawan Allah ba maha'inta bane, ba maƙaryata bane. So kenan duk abin da suka zo suka faɗi akan Allah, to ba ka da zaɓi sai dai ka sallama ka miƙa wuya. Me yasa? Saboda sun san Allah, saboda sun ƙware wurin iya bayani, saboda kuma ba maƙaryata bane, ba maha'inta bane. To duk abin da suka faɗi akan Allah haka yake. Yanzu matsalan kai ne kake da matsala idan kana ganin cewa akwai naƙasu cikin abin da suka faɗi. Kai ne akwai naƙasu a cikin iliminka, kai ne akwai naƙasu a cikin fahimtanka, akwai naƙasu a cikin aƙidarka. To anan ne kuma za a iya samun matsala. To shine malai yake cewa su annabawan Allah sadiquna, masu gaskiya ne, musaddaquna, abin a gasgata su ne. Allah ya gasgata annabawan shi, ya yadda da dukkan abin da suka zo suka faɗi a kansa gabayansa gaskiya ne. Babu wani annabi da ya ma Allah ƙarya, babu wani annabi da ya canza ma Allah magana, babu wani annabi da ya ɓoye gaskiya akan Allah. To Allah ya gasgata su. Haka nan kuma bayin Allah mummunai sun gasgata Allah, sun gasgata manzannin Allah cewa sun zo da gaskiya, kuma sun isar da gaskiya, ba su kuma ɓoye gaskiya ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Malai ce saɓanin waɗanda suke faɗin ababen da yake ba daidai ba akan Allah na daga maƙaryata, akwai waɗanda za su ƙirƙiro wani abu. Mutum shi ne zai zauna da tunanin shi taƙaitacce ya fahimci wani abu, sai ya ce to haka Allah yake. Kaga wannan ƙarya ce. Tunanin mutum taƙaitacce ne, tunanin da yake bai iya fita daga inda kake zaune, bai iya fita daga cikin wannan duniyan. Kai ba ma wai tunaninka ya fita daga duniya ba, tunaninka a cikin jikinka ma bai kewaye ko ina ba. Mutum yakan iya tashi ya ji jikin shi ba daɗi, ya ce shi bai ma san abin da ke damun shi ba. Yana iya zuwa asibiti, likita ya tambaye shi me ke damun ka, ya ce bai sani ba. To wanda tunanin shi ya kasa gano aibin jikin shi, ballantana ya samu magani, ta ya za a yi tunanin shi ya tsallake duniyan nan ya koma ya kewaye ilimin Allah subhanahu wa ta'ala? To kenan kaga tunanin ɗan adam takaitacce ne. ilimi kuma da aka ba dan adam qalil ne wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan da aka ilimin da ke tare da kai ba irin ilimin da aka ba annabawan Allah ba ilimin annabawan Allah ilimi ne mai fadi ne yalwa to ilimin Allah subhanahu wataala kuma yafi komai ya kewaye komai da aka akwai azaban da yake ya ta karfin tunaninka ya ta karfin iliminka to ta yaya zaka fassara Allah ga tunaninka in kana neman ka zauna lafiya ka zaunar da mutane lafiya ka bari waɗanda suka san Allah su fassara Allah wane ne ya san Allah Allah shi ta kowa sanin kansa to idan Allah ya ce ga yadda nake baka da zabi sai ka sallama manzannin Allah in suka ce ga yadda Allah yake baka da zabi sai ka sallama saboda menene saboda su suka fi kowa sanin haƙiƙa ne yadda al'amari ga gaskiyan zance ga kuma fasahan zance da ƙwarewa gurin iya isar da sako to amma makaryata fa wanda zai amfani da kwakwalwan shi ko da tunanin shi ko da wani logic wani iya lallankwasa magana yana neman ya tabbatar ma Allah da wata sifa ko wani suna wanda Allah bai tabbatar ba to kaga yanzu wannan akwai hadarin ya ƙareta annabawan Allah akwai hadarin ya ƙareta Allah subhanahu wataala shi yasa a har kullum muke ƙara jaddada cewa kuskure a cikin zatin Allah a cikin sunayen Allah da sifofinsa babu kuskure a duniya kamar shi yafi kowanne irin laifi hadari da tashin hankali domin kana harin zatin Allah ne kana fada da shi sabanin laifuffuka ne yau da kullum wanda ya hari zatin Allah to shi yafi kowa girman zunubi shi yafi kowa girman hadari da tabewa da halaka sabanin wanda ba irin wannan laifin ne ba koda kuma laifin shi babban yana iya kai mutum ga wuta amma in ka auna shi ga laifin harin zatin Allah subhanahu wataala sai kaga wancan laifin karimi ne wannan shine babba wanda aka ce ka a shagiya sai je sha ya saba umarnin Allah ne amma wanda ya hari zatin Allah canza ma Allah sifan da yake kai sifan da yake na hakika to wannan laifin yafi wancan wannan laifin na biyun nan yafi wancan na farkon sa saboda mene saboda ka hari zatin Allah subhanahu wataala ne laifin mutun yafi girman yafi girma kamar inda nakan bada misali walillahi almasal al'ala qiyasul aula da muka kawo a baya cewa wanda ya hari shugaban kasa ya nemi ya kai ma shugaban kasa hari da wanda ya nemi ya kai ma minista hari wane yafi girman zunubi wanda ya kai ma shugaban kasa hari la shak to walillahi almasal al'ala wanda ya kai hari ga zatin Allah subhanahu wataala shi yafi kowa samun kansa cikin hadari da bala'i da halaka da tabewa haka ne in bid'a suna kirkire da yawa suna jingina ma Allah wanda yake ma anzalallahu biha min sultan kaga sun saki tafarkin annabawan Allah basu kuma gazgata annabawan Allah irin gazgatawan da ake nima ba na daga cikin hadarin bid'a cewa sukan tafarkin Allah ne da tafarkin manzannin Allah salawatullahi wa salamu alaihi shi yasa bid'a tana da matsalincin hadari duk yadda za ka ka shiga cikin kungiyoyin bid'a haka nan masu sihiri su ma suna kirkiran karire su jingina ma Allah haka nan mawaka karkatattu wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahu fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun su ma haka nan sukan kirkire su jingina ma Allah koda wani bai gane wannan ba za mu iya gane wannan mu a wannan zamanin da muke ciki ku dubi inda yadda mawaka suke zuwa suke zagin Allah duk da sunan waki na yabo na wani gani barhama kafi Allah nas'alallahu salamata wal afiya a waƙe ne fa za a zo ana wane kafi Allah har a waƙe ne za a zo ana faɗin wane kai ne uban Allah wata Allah amma ya qulul kafiruna uluwan kabiran duk da sunan waƙe ne a kira sunan wani Allah a ce kai ne as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wanda waqi'i ma yana ƙaryata wannan mutumin da kake cewa shine lam yalid wa lam yulad kowa fa ya san lokacin da aka haife shi ya san iyayensa ya san lokacin da yake kashi yake fitsari ya san lokacin da yake ci yana sha yana aure amma duk da irin waɗannan abubuwan na zahiri da kowa yana iya gani yana iya ji sai ka zo ka tsarkake shi ka dauko sifofin Allah ka bashi duk da sunan waka to kaga wannan cikin sahun mawaka karkatattu su ma suna kirkiran ababe na karirai su jingina ma Allah na kasa su jingina ma Allah aibi su kore sifofin cika ga Allah subhanahu wataala. To haka nan masu ilimin taurari su ma haka suke kirkire irin wannan su jingina ma Allah wata naƙasa ko wani aibi su faɗi wani abu wanda yake Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga gare shi. To shine nan maliki bayani cewa su manzannin Allah suna da gaskiya a gangazgatawa ne sabanin masu kirkiran ƙarya su jingina ma Allah. To inda zamu tashi shine malai ya ce wali hadha, to saboda wannan dalili in ka fahimci wancan bayanin cewa Allah subhanahu wataala mafi gaskiyan zance ne, mafi kyawun zance ne, kuma shi yake kowa sanin kansa. Manzannin Allah sun zo da gaskiya, basu yi ma Allah ƙarya ba, basu yi ma Allah yaudara ba, basu boye wani abu dangane da Allah ba. To idan ka gane wannan cewa ashe manzannin Allah masu gaskiya ne, to ya wajaba ka kudurta tsarkin manzanni da amincinsu da amanansu kamar yadda kake kudurta izza da buwaya ta Allah da rububiyya da uluhiyya da komai da komai dangane da Allah. Shine malai ce to wali hadha qala subhanahu wataala, saboda haka ne sai Allah subhanahu wataala ya fadi cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sai Allah ya ce subhana rabbika, tsarki ya tabbata ga ubangijinka, rabbil izzati shine ainihin ma'abocin izza da buwaya, amma yasifun dangane da abin da bayi suke sifanta Allah. Sai Allah subhanahu wataala ya tsarkake kansa daga dukkan wani aibi, wata naƙasa wanda bayi suke jingina ma Allah, irin naƙasan da Yahudu suka jingina ma Allah, suka ce hannun Allah yi muƙaƙe ne, ko kuma Allah maruwaci ne, ko ire-iren waɗannan miyagun naƙasu da suka jingina ma Allah. To subhana rabbika rabbil izzati, tsarki ya tabbata ga Allah akan wannan. Ko kuma irin yadda kiristoci suka jingina ma Allah ɗa, suka ce Allah na da ɗa, Allah na da mata, subhana rabbika rabbil izzati, tsarki ya tabbata ga Allah akan wannan. Ko irin yadda mushrikai suka jibinta ma Allah ƴaƴa mata, mala'iku kenan, waj'alul mala'ikata allazina hum 'inda ar-rahmani inafan, Allah ce to subhana rabbika rabbil izzati. Ila an gane tsarki ya tabbata ga Allah akan wannan. Daka duk wata sifa ta naƙasa ko aibi ko tarayya da za a yi ma Allah cikin abin da ya kadaita da shi, to subhana rabbika rabbil izzati, tsarki ya tabbata ga Allah akan wannan. Allah ya tsarkake kanshi akan dukkan wata naƙasa, dukkan wani aibi. To yanzu kenan ya rage ga wanda ya jibinta naƙasan da aibin, aibin zai koma kansa, amma shi Allah ya riga ya tsarkaka. Wanda ya zo ya sifanta Allah da ruwa, to Allah ya tsarkaka shi kuma aibin ya koma kansa. Da haka duk abin da aibin wannan maganin ya haifar ya koma kansa. In kafirci ne ya kafirta, in wutan jahannama ne ta tabbata gare shi. Kila an fahimta. Da haka shi Allah ya riga ya tsarkaka, sharri baya isa zuwa ga Allah. Kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, ba ku isa ma ku cutar da ni ba ne, ba za ku isa ba ne ballanta za ku iya cutar da ni. Da haka babu abin da zai cutar da Allah. To amma sai dai matsalar in kai abin da zai cutar da Allah, to cutan ya dawo gare ka, domin sakamakon mummunan sakamakon zai dawo zuwa ga bawa. Amma tsarki ya riga ya tabbata ga Allah, shine ma'anan subhana rabbika, tsarki ya tabbata ga ubangijinka. Aka jibinta rububiyyan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk da kasancewan Allah rabbul alamin ne, Allah ubangijin talikai ne gabaki daya, sama da ƙasa, na sarari da na ɓoye, shine mahaliccin wuta da aljanna, shine mahaliccin iska, mahaliccin sama da ƙasa. Amma anan saboda ana son a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai aka ce rabbika rabbil izzati, tsarki ya tabbata ga ubangijinka kai annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kamar a wannan gurin sai aka ɗauko gabaki ɗaya rububiyyan Allah kawai taka ci salawatullahi wa salamu alaihi. Amma wa illa Allah rabbul alamin ne, Allah ubangijin talikai ne gabaki ɗaya, kowa yana ƙarƙashin kulan Allah ne, khalqan wa mulkan wa abida, duk cikan mahalitun Allah ne, mallakan Allah ne, kuma bayi ne ga Allah, duk mursuna ga Allah. Allah kadai ke da haƙƙin ya tsara mana ku yi ko ku bari, shine ma'anar rububiyyar, kamar yadda al-Imam Ibn Qayyim ya kawo. baya ga waɗannan ƙofofin yayi halitta yayi mallaka duka talikai bayinsa ne sannan shike da ƙarfin ya ce ayi ko a bari to amma a wannan guri sai ya ce rabbika ya takaita rububiyar akan annabi sallallahu alaihi wa sallama domin a nuna girman manzon Allah da darajarsa sallallahu alaihi wa sallama da haka ma'anan subhana shine Allah ya buwaya ya rinjayi talikai gabaki daya sannan kuma ya daramma duk wata na kasa da aibi shine ma'anan subhana ya buwaya sannan ya rinjayi talikai babu wani wanda zai jada Allah ya galaba sai dai Allah subhanahu wataala ya mishi talala mutun yana iya fitowa ya ta fasadi ta ƙarya ya ta banna Allah subhanahu wataala ya ta daga masa kafa liyazdadu ifman domin mutun ya ta ƙara zunubi Allah ya kama shi da hujja dalili da farko kenan dalili na biyu da kansa Allah ya kyala bawa ya ta banna shine domin dagawansa ta bunƙasa sai ta kai kololuwanta sannan sai Allah ya kifar da shi irin wannan kifarwan ya fi nuna buwayan mai ƙarfi Allah kenan fiye da a ce mutum ya fara bannan shi tun kafin ya kai ko ina kafin kowa ya san shi nan da nan an kama shi an yi an gama Allah ya yi daidai amma ya fi nuna izza da isa da rinjaya Allah subhanahu wataala ya bari sai ya bunƙasa ya kai inda yake jin ya daramma kowa ya koma yana faɗin ana rabbukumul a'la ya koma yana faɗin alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yana ganin wannan sai Allah ya halakar da shi a ruwan da yake ganin alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti a wannan lokacin yafi nuna izza ga Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya bari sai sun yi alfahari suna faɗin babu wani mai ƙarfi kaman su irin yadda adawa suka yi wane ne ke da ƙarfi kaman mu suna jin ƙarfin su ya kai to a lokacin nan sai Allah subhanahu wataala sai ya karye ƙarfin ya halakar da su kaga an kunyata makareci sannan kuma wanda yake wannan aikin ya daukaka to duk yana cikin ma'anan subhana Allah yakan karye azzalimai yakan taka su yakan darkake su amma da wani irin usulubi sai ya bari ƙarya ta bunƙasa sosai ta habaka sannan sai ya ciro ta daga jijiyanta sai Allah subhanahu wataala ya kifar da ita sai kowa ya ƙara gane girman Allah da buwayansa da isansa da cewa Allah subhanahu wataala shine marinjayi a cikin al'amuransa to shine ma'anan subhana rabbika sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala shi a karan kansa azizi ya bun ya rinjaya ya fi ƙarfin komai subhanahu wataala sannan babu kuma wanda zai ja da shi yi galaba sannan kuma ya ɗaukaka akan dukkan wata naƙasa zaka naƙasa ba ta zuwa ga Allah subhanahu wataala ko ka ji wani ya zagi Allah naƙasan ba ta kai ga Allah ba naƙasan ta tsaya akan shi to shine sai ya ce subhana rabbika rabbil izzati bari mu kota tambaya ar-rabb ba yana cikin sunayen Allah ba al-aziz ba yana cikin sunayen Allah ba kenan da ar-rabb da al-izza ko kuma da al-aziz duka sunayen Allah ne kuma kamar yadda muka sani cewa duk wata suna daga cikin sunayen Allah akwai cincirun da sifofi nagartattu a karkashinta kaman al-aziz a karkashin shi akwai al-izza akwai buwaya to a wannan wurin sai Allah ya ce rabbil izzati ubangijin izza can a baya an ce rabbika ubangijinka kai annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah shine mahalicci manzon Allah mahalicci ne ko abin halitta ne abin halitta ne to anan da aka ce rabbil izzati ubangijin izza izzan Allah halittacciya ce ku bani amsa izzan Allah Allah al-azizu ne to wannan buwayan ta Allah halittacciya ce sifa ce ba halittacciya bace, to amma kuma sai gashi an ce rabbil izzati. To me ma'anar rabbil izzati kenan? Sahibul izzati. Kun gane? Sahibul izzati. A nan gurin ba za ka fassara rububiyya da halitta ba. Wanda ya halicci izza, a'a, izzan Allah ba halittacciya bace. Izzan Allah sifa ce ta Allah. Shine maza ga malamai suna cewa idafatul mawsuf ila sifa. Me sifa ne aka jibinta shi zuwa ga sifansa? Da haka rabbil izzati ba ubangijin da ya halicci izza ba, a'a, ma'abucin izza da buwaya. Kun san abin da ya tsaya na so dan tsaya a nan gurin? Saboda da wannan irin wannan ya zo a cikin wani hadisi a cikin sunan Tirmidhi cewa Qur'ani ranar tashin alkiyama zai ce ya Allah ya rabbi ya rabbi. Qur'ani yana a cikin sunan Tirmidhi na mance nassin riwayar sosai. Qur'ani zai ce ya rabbi, zai wata magana ga Allah subhanahu wataala. Sai waɗansu ƴan bid'a masu aqidar mu'tazila suka ce to wannan tunda ya Qur'ani ya kira Allah da Rabbu ya nuni shine mahaliccin shi, zaka Qur'ani halittan Allah. Kun gane batun da kyau? To shi yasa nake so mu tsaya a nan gurin, ba duk lokacin da aka yi amfani da lafazin Rabbu wai yake nuni akan halitta ba. Kaman anan Rabbul Izzati Sahibul Izzati. Da haka idan Qur'ani ya ce Rabbi yana nufin Allah kai ne ma'abucina, wato kai ne wanda kai furta ni. Tunda Qur'ani maganan Allah ne subhanahu wa ta'ala. Da haka da wannan sai ka gane aqidar mu'tazila da suke sifanta Qur'ani a matsayin halittan Allah, to makaryata ne. Kun gane batun da kyau? Yawwa, shi yasa so a dan tsaya a nan ai bayanin wannan. To sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Sarki ya tabbata ga Ubangijinka ta'ala ma'abucin izza da buwaya, amma yasifuna dangane da duk abin da suke sifanta shi da shi na naqasu ko aibi ko shirka da suke ma Allah. Sai ya ce wa salamun alal mursalina, gaisuwa, salam, gaisuwa ya tabbata ga manzannin Allah. Amma fassaran da yafi wannan kyau shine kubuta ya tabbata ga manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Menene ma'anan wannan kubuta? Annabawan Allah shaida ne Allah ya ba su, manzannin Allah da annabawansa, cewa salamun alaihim, kubutattu ne a cikin dukkan zantuttukansu. Babu wani zance na wani manzo ko wani annabin Allah da yake da aibi gurin isar da sakon Allah subhanahu wataala. Zantuttukan annabawan Allah kubutattu ne, ba su jibinta ma Allah ƙarya ba, ba su ƙirƙiran ma Allah ƙarya ba, ba su jibinta na ƙasu ga Allah subhanahu wataala ba, ba su kuma tauye ko su ɓoye wani abin da ya shafi Allah ba. Da haka zantuttukan annabawan Allah salamun, akwai aminci. Sannan aikace-aikacen manzannin Allah da annabawan Allah salamun alal mursalin, Allah ya kubutar da su, ba wani aibi, babu wani abin da suka yi ba daidai ba. In ma akwai wani abu wanda Allah subhanahu wataala ya ci gyaransu akai, to salamun alaihim, sun kubuta daga wato duk natijan da irin wannan aikin ke haifarwa. Idan kai ma Allah kuskure, Allah yana iya kama ka da laifi, to su manzannin Allah da annabawan Allah salamun alaihim, Allah ba zai kama su da kuskure ba akan zantuttukansu, akan aikace-aikacensu, duk abin da suka yi daidai ne. Kaga wannan yabo ne, babu yabon da ya kai wannan. Haka nan kuma annabawan Allah da manzanni sun kubuta daga dukkan wani zunubi. Zunubi, ba wani annabin Allah da yake da zunubi. Duk laifuffukansu Allah ya kubutar da su, salamun alal mursalin, Allah ya kubutar da manzanninsa. Kun gane batun da kyau? Sannan manzannin Allah sun kubuta daga dukkan wani naqasu na ɗabi'a, naqasu na ɗabi'a, to manzannin Allah sun kubuta daga gare shi. Babu wani manzan Allah ko annabin Allah da yake mahasabi ko mai baƙin ciki ko mai ƙyashi ko marowaci. Wa'innan ɗabi'un da ka san ɗabi'an ɗan adam baya son su, to salamun alal mursalina, manzannin Allah duk sun kubuta daga gare shi. shi yasa manzannin Allah mafi tsarkin halitta ne. Manzannin Allah mafi tsarkin halitta ne. Amma cikin addinin Shi'a cewa duk manzannin Allah gabaki ɗaya Ali bin Abi Talib ya fi su. Wai Annabi Muhammad ne kada yafi yasu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yafi Annabi Ibrahim, yafi Annabi Musa, yafi Annabi Nuh, yafi Annabi Isa, duk manzannin Allah Sayyidina Ali yafi su. Kaga wannan kafirci ne zallanta. To haka yake kuma a cikin addinin Shi'a. Haka yake a cikin Shi'anci. Allah ka raba mu da mummunan akida. Da haka annabawan Allah salamun alaihim, Allah ya amintar da su akan dukkan abin da suke faɗi dangane da Allah. Ya amintar da su. Da haka ba sa ƙarya akan Allah. Duk abin da suka faɗi akan Allah daidai ne kuma gaskiya ne. Duk abin da wani manzo ko annabi ya faɗi akan Allah daidai ne, gaskiya ne, babu ƙarya a ciki. Sannan ba sa shirka da Allah, ba kuma sa buɗe ƙofar da za a yi shirka da Allah. Alhamdulillah a cikin kitabu tauhid mun karanta wani babi, babubukan ma guda biyu ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo su a cikin littafin. Babu himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallama, himayatul tauhid wa suddahu kullu tariqin yusil ila shirki. Duk wata hanya da za ta sadu zuwa ga shirka sai da manzon Allah ya rufe ta. Baya daga kafa duk inda ya ga za a yi shirka da Allah, za a dauki haƙƙin Allah ba wanda daga cikin bayin Allah. Manzon Allah baya daga kafa, nan da nan zai kokari ya rufe wannan kofa. Malai ya kawo shi a tsakiyar littafin sa, kuma ya kawo shi a ƙarshen littafin sa. Har muka tantauna cewa wancan ya kawo bayanai ne yadda manzon Allah ya tsara tauhidi, ya tsara duk wata kofa da za ta fadar da bayi zuwa ga shirka a cikin aikace aikace. Wannan kuma na ƙarshen babi sai ya tsara al'umma daga duk abin da za ta sadar da su zuwa ga shirka ga Allah ta sashen zantuttuka. Allah ya gafarta mu malam. To shine nan Allah ke ƙara jaddada mana annabawan Allah salamun alal mursalina. Duk abin da suke isarwa dangane da Allah gaskiya ne, kuma ba sa shirka da Allah, ba kuma sa buɗe wata ƙofa da za ta sadar da bayi zuwa ga shirka ga Allah. To idan dai manzannin Allah suna da irin wannan darajar a wurin Allah, yau sai annabi ya faɗi cewa Allah yana da sifa iri kaza ko suna iri kaza, sai wani ya zo ce ba haka ake nufi ba. Anya kana ganin bai yaƙicin shirin dan annaba wannan ba? Kana ganin bai bata addinin waɗannan annabawan Allah da tsarkinsu da kuɓutan nan da Allah ya ba su ba? Shi yasa haɗari ne matuƙa Allah ya tabbatar ma kanshi da wani abu, ko manzannin Allah su tabbatar ma Allah ya tabbata ta ingantacciyar hanya, sannan sai kai ka zo ka ce ba haka ba. To sai malai ya ce sai Allah subhanahu wataala ya ce walhamdulillahi rabbil alamin. Kafin nan kaga irin wannan tsarkin da Allah ya tabbatar ma manzanninsa, to mabiya manzannin Allah su ma suna da rabo gwargwado a irin wancan tsarkin da kubutan da Allah ya ba annabawansa. Tunda ai ulaiikal ladhina hadahumullahu fabihudahu muqtadi, da Allah yayi bayani akan manzanni da annabawa sai ce to waɗannan su ne Allah ya shiryatar da su. To shiriyan su za ku darsana ku yi aiki da shi. Me amfanin ku darsano shiriyan su ku yi aiki da shi? Saboda ku sami amincin da suka samu. Kun gane ba za ku kai aminci 100% irin na annabawan Allah ba, amma gwargwadon yadda kake bin annabin Allah, gwargwadon yadda kake kubuta. Idan dai manzannin Allah sun zama sun kubuta a cikin aikace-aikatan su da zantuttukan su, sun kubuta a cikin ibadun su da sakon da suke isar ma Allah, kai ma idan ka bi zantuttukan su da aikace-aikatan su akwai nau'in kubuta a tare da kai. Wanda ya kafa hujja da Qur'ani, ya kafa hujja da sunna, ya kubuta. Kun gane batun da kyau? Ya kubuta. Sabanin wanda ya kafa hujja da maganan wani daga cikin bayi, akwai yiwuwar ya kubuta, akwai yiwuwar ba zai kubuta ba. Idan kai aiki aka ce me yasa kai aikin, kace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. A ina ka gane haka? Hanyar da ka bi ka gane Qur'ani, hanyar da ka bi kenan ka gane wannan shine hadisai ingantattu. Saboda ai ingancin hanya aka bi aka zo mana da Qur'ani, Qur'anin nan muka gamsu shine Qur'anin da Allah ya saukar ma annabi. ai ba a gaban ka aka saukar ba, riwaya ce. To haka nan riwaya ingantacciya ta tabbatar maka cewa manzon Allah yayi kaza. To a wannan lokaci ka kubuta a wurin Allah. In wata magana ka fadi ka kubuta. In aiki kai ka kubuta. Kun gane bazancin da kyau? Amma me yasa kai aiki kaza saboda ai na ga malamin mu yayi. To malamin ku yayi abin da ya saba ma abin da annabi yayi. Akwai yawan ba za ka kubuta gaban Allah ba. Akwai yawan ba za ka kubuta ba. To da wannan sai ka gane babu tsaurin ido da ƙarfin halin da zai zo ka san nassin Qur'ani, ka san nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ka karanta abin da malamai suka fassara ka gane, sai kai watsi da shi ka dauko maganan wani mutum, wani imam daga cikin a'imma na musulmi, ka ce shi zaka yi aiki kai watsi da wancan. Babu gangancin da ya wuce wannan. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yi, akwai wancan malamin da kake takama da shi bai ma ga wannan hadisin ba. Akwai wani mutum da ya kewaye ilimin duniya gabaki daya? Babu. Sayyidina Abubakar akwai ilimoman hadisan da bai san su ba. Sayyidina Umar hadisai da yawa sun guje shi bai san su ba. Dan haka babu mutum daya da ya kewaye ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da annabi ya sani ya faɗi shi ma ya san shi, babu wannan mutumin. To idan dai a cikin sahabbai manya-manya ana samu, ana iya samu wata shari'a ta kubuce ma mutum daya daga cikin su, me kake tsammani wanda yazo bayan mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 100? Min badi aula wata shari'a ta kubuce mishi. Duk iyayen da kai ga zakakurancin sa da himman sa da hazakan sa, akwai yiwuwar wata shari'a ta manzon Allah ta guje mishi bai san ta ba. Akwai yiwuwar ta zo mishi ta hanyar da bai aminta da ita ba. Kuma ta ingantacciyar hanya ce. Kana iya samu ko a cikin mu nan wani abu ya faru a gaban waɗansu mutane, sai wani ya zo ya ce maka an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, amma kai kana da tababa akan shi sai ka kiyarda da magana, dan haka ba za ka karasu ba. Amma inda wani amintaccen ka ya zo ya ce a gabana aka yi na gani an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, sai ka aminta. Akwai yiwuwar hadisin nan ya zo mishi ta hanyar da bai aminta ba, kuma hadisin ya tabbata, amma shi bai san ya tabbatan ba saboda hanyar da ya zo mishi dashi bai aminta da hanyar ba. Kila wani mutum ne da ake tuhuman shi a addini sai ya gaya mishi wannan hadisin, ba lalai ya aminta ba. Akwai yiwuwar ya gane hadisin amma bai gane fassarar shi ba. Kun gane? Kamar da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin Raf'ul Malam, akwai yiwuwar malamin ya ga ya san hadisin amma hakikanin fassarar hadisin kuma Allah ya oye mishi, sai ya fassara hadisin da wani abu na daban. Akwai yiwuwar wani hadisin ya zo ya goge wani amma shi ya san wanda aka gogen ne, da haka shi ya gina hukunci, bai san wanda ya gogen ba, kuma ga hadisin ya zo ya goge shi. Da na hana ku ziyaran kabari, to kenan ashe da annabi ya tana sa ziyaran kabari. To amma yanzu sai ya ce to amma yanzu ku ziyarci kabarin. To yanzu kila bai san wannan ba. Wani malami yana iya zuwa ya ce maka ziyaran makabarta haramu ne. Me yasa? Saboda shi ya san wancan nasosa na baya da annabi ya hana ziyaran kabari. To amma bai san kuma annabi ya bada lasisi ba. Kun gane batun da kyau? Kenan ana iya samun nasikh da mansukh, amma akwai yiwuwar malamin nan shi bai samu wancan riwayan ba. To kai ko da wani karfin hali ne kai ka ga nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ka bibiyi maganganun malaman nan, ka ga abin da suka fassara, ka ga abin da suka tabbatar, sai ka ce a'a ni ba zan yi aiki da hadisi ba, ni maganan malam wane kadai zan dauka shi zan kabautan Allah dashi. Wallahi babu wani mutum a fadin duniya da Allah ya wajabta mana mu bauta ma Allah da zan tuttukansa da aikinsa shi kadai, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai a cikin al'amarin Annabi sallallahu alaihi wasallama ma akwai abin da malamai suke kira khususiyya. Shi karan kanshi manzon Allah kenan, akwai khususiyya, wannan abin ya kebance shi. Shi an cire koyinka a ciki. Kamar manzon Allah sun samu matan shi nawa? Sunna ce mu auri mata tara? Kaga wannan khususiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan wata ta zo ta ce na ba da kaina gare ka ya Rasulullahi, annabi yana cewa qabiltu, na karba. Shikenan ta zama matan shi. Kai kana da wannan lasisin? Sai ka tura iyaye an je an yi magana. aje ai magana a sa ranan daura aure ka biya sadaki a daura aure sannan aka maka amarya kaga wannan kususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turji man tasha wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtazaita liman azalta fala junah alayk duk mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daman da zai dauki girki ba da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama sallallahu alaihi wasallam yau in ya ga dama yana dakin na na Hafsatu zai ce na koma dakin na na Zainab kuma Allah ya bashi wannan lasisin da ni da kai muna da wannan lasisin in kana dakin uwar gida dakin uwar gida kake in kana dakin amarya zalunci ne ka zo dakin uwar gida kowace da nata ranan amma manzon Allah Allah ya bashi wannan lasisin akwai dan sabuwar na khususiya kuma su malaman nan su za su yi maka bayani abu kaza khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yaya zaka dauko dabi'an wani dan adam wanda yake babu dan adam inda ya kubuta daga kwarakurai ko azantuttuka ko a aikace aikace ko mantuwa ko rashin sani duk yana kama ko wani irin dan adam ba kai har hawa san rai yin aje kama dan adam sai dai mutum ya istighfari bayin Allah na kware sukan yi kuskure amma ba sa dawoma akan kuskure bayin Allah na gaftattu suna iya yin kuskure amma ba sa dawoma akan kuskure Allah kan gaggauta ba su mafita su dawo akan kuskuren su su gane gaskiya su tuba ga Allah subhanahu wataala kamar yadda suratul a'raf ta gaya mana innal ladhina taqaw idza masum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun idan shedan ya shafe su to nan da nan Allah kan haskaka musu sai su gane sun yi kuskure sai su istighfari sai su tuba ma Allah sai su dawo su gyara Allah ya gaya mana irin wannan akan bayin Allah da yawa amma har annabi Dawud alaihi salatu wassalam Qur'ani ya gaya mana irin yadda wani hukunci Allah ya so ya mishi wata jarabawa domin mu yan baya da sauran alƙalai su dauki darasi aka zo aka gaya mishi kaza aka gaya mishi kaza aka gaya mishi kaza sai ya ga zalunci karara nan da nan sai ya dauki hukunci kafin ya ji ɗayan bangaren fa zanna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana fa ghafarna lahu zalik sai aka wuce wurin an gafarta masa to da haka ka ce wai yanzu ka dauki wani mutum daya wai shi kadai ka tasa a gaba a addinin ka azantuttukan ka ibadin ka komai da shi zaka yi aiki bayan kuma akwai ilimi ma da ke iya wuce shi akwai mantuwa na iya kama shi akwai rashin fahimta na iya kama shi babu cikakke fa sai Allah sai ko inda ya tabbatar da kubuta akan manzansa sallallahu alaihi wa sallam zaka wani ya zo cewa mazhaban Malik kawai zaka dauka wanda yake mazhaban ma akwai sabani da yawa cikin a cikin littafin Ishmawi kawai mu dauko nan kasa kasa me hukuncin ya uzu billahi minash shaitanir rajim idan ka zo karatun Fatiha ku bani fatawa a cikin littafin Ishmawi me ne ya kawo maganganu guda nawa maganganu uku ko hudu to ku bani bayani da wanne ko bismillah ne yake ma'a uzu billahi minash shaitanir rajim yake magana akai wadin sun ce wajibi ne wadin sun ce mustahabi ne wadin sun ce abin nan makaruhi ne ko sunna wadin sun ce haramun ne ai mazhaba daya ce amma abu ya tashi daga wajibi ya dawo haram wanda zaka dauka ciki a cikin malaman malikiyan wadin sun ce in ka zo sallah wajibi ne ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in baka ce baka saba ma Allah wadansu sun ce in ka ce a'udhu billahi min shaitanir rajim ka saba ma Allah kai haram wanne zaka dauka a ciki kun gane batun da kyau kuma mu mazhaban ma da muka sani na malikiyan wani gefe ne muka sani akwai jigajigan malaman malikiya wanda yake kwata kwata malikiyan mu ba ma maganar su muke yi ba irin su al-Imam al-Baji wadansu rukunai ne a cikin malikiya wanda yake mu san maganganun al-Imam al-Baji ba su Ibn Rushd su Ibn Abdul Bar kowanne jigajigai ne fa a cikin malikiya al-Qarafi ga sunan manya-manyan malamai to ko kuwa aka ce malikiya kawai ya takaita ne akan Ishmawi Izziya Risala Askari iya malikin mu da muka sani kenan in ka je Misr ba wannan su ne malikin da suke bi ba in ka je Andalus ba shine irin malikin da suke bi ba in ka je Mauritania ba shine irin malikin da suke bi ba so kaga wannan ganganci ne mutun ya ce wai kawai mazhaba ɗaya zaka dauka shikenan zaka yi addini zaka bauta ma Allah akai komai na iya faruwa to shine Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala ubangijin talifai ga baki daya kaga wannan yabo ne Allah ya yi makansa saboda irin abin da yake da su na sifofi na cika na sifofi na girma sifofi na kyau da kuma aikace aikace abin godiya subhanahu wataala wai wannan ayoyin mala ya kawo maka su ne domin ya gasgata shintidin da ya maka a baya ka gane yadda Allah yake kubutacce da Allah yake kubutacce akan dukkan wata nakasa ko aibi daga dukkan wani abin da ake jibinta shirshi kuma manzannin Allah tsarki ya tabbata gare su kubuta ya tabbata gare su da kuma ainihin jinjina da gaisuwa daga Allah to waɗannan ta ya za su kawo maka magana kace ka shi garin wannan magana malai ce fa sabbaha nafsuhu amma wasafa bihi al-mukhalifun lirrusul Allah subhanahu wataala sai ya tsarka kansa daga dukkan abin da waɗanda suka saba manzanni suke sifanta shi dashi wa sallama alal mursalin Allah ya sallama Allah ya kubutar da manzannin shi gabaki daya li salamati ma qaluhu saboda kubutan abin da duk suka fadi minan naqasi wal aibi daga naqasa da aibi duk abin da manzannin Allah suka fadi dangane da Allah ko suka aikata dangane da Allah to ya kubuta daga wani naqasa ko wani aibi mali yace wa huwa subhanahu lalle shi Allah subhanahu wataala qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsuhu cikin dukkan abin da Allah ya sifanta kanshi da shi ko ya kira kanshi da shi na suna to zaka ga Allah ya hada bainan nafi wal isbat tsakankanin korewa ne da tabbatarwa duk wata suna ta Allah ko wata sifa ta Allah da ya tabbata a cikin qur'ani ko a cikin sunna to zaka ga ɗayan biyu ne ko dai tana kore wata naqasa ko aibi ga Allah nafi kenan ko kuma tana tabbatar da cika da buwaya ga Allah isbat kenan ko kuma suna ɗaya ce ko sifa ɗaya tana kore naqasa ga Allah kuma tana tabbatar da cika ga Allah subhanahu wataala ila an gani shi yasa malami suke bayanin cewa wato annafi wal isbat a cikin alqur'ani ko a cikin sunna iri biyu ne duk wani abin da kaga Allah kore makansa to akwai annafiul mujmal akwai annafiul mufassal wato annafiul mujmal wato Allah ya kore makansa na ƙasa ko aibi ko wani dukkan abin da bai cancanci Allah ba Allah ya kore makansa a jumlace ba tare da an yi killa-killa ba kamar misali a ce laysa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da Allah to shikenan wannan korewa ne jumlatacce a jumlace babu abin da ya kama da Allah an dunkule ne ko kuma a ce maka hal ta'lamu lahu samiya kai ka san wanda yake kama da Allah wani takwaran Allah kaga babu kaga an kore ko kuma a ce subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah akan dukkan abin da waɗanda suka saba manzanni suke sifanta Allah shi kaga wannan korewa aka yi a jumlace amma akwai waɗansu ayoyin ko hadisai da za su zo kuma su kokkore waɗansu abubuwa a ɗaiɗaikun su dangane da Allah to shine annafiul mufassal kamar misali ne akwai ayan da ta zo ko hadisin da ya zo kore ma Allah da ko mahaifi a ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan annafiul mufassal kenan shi a can baya an ce babu abin da ya kama da Allah an ce Allah ya tsarkaka daga dukkan abin da suke sifanta shi gare shi to waɗansu sun ce Allah yana rada waɗansu sun ce Allah yana da uba to sai aka ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga wannan annafiul mufassal ne Allah bai da da bai da mahaifi ba kuma da kini ko tamka. Wata ayan zaka ga an kore ma Allah sharik, Allah ba shi da abokin tarayya ko wani hadisi. Wani wurin kace an kore ma Allah mata, anna yakuna lahu waladun wa lam takul lahu sahiba, kaga na fil mufassal. Wani gurin zaka ga an koya ma an kore ma Allah nid tamka ko kini. Wani gurin zaka ga an kore ma Allah jahilci, Allah ba jahili bane, Allah ne ilimi ne cikakken ilimi. Wani gurin zaka ga an kore ma Allah gajiyawa, wani gurin zaka ga an kore ma Allah gengedi ko bacci, wani gurin zaka ga an kore ma Allah wasa ko na'am ko nasaba ko wani abu. To wannan shine annafiyul mufassal. Amma Qur'ani da hadisi a mafiyar lokaci ya fi fifita yin annafiyul mujmal. Annafiyul mujmal wannan gamannan korewa, saboda in aka baka ka'ida aka gaya maka Allah bai kama da komi ba, bai kama da kowa ba, Allah subhanahu wata'ala ba kaskanci ba kaza a tare da shi, to kai kuma zaka yi ta bude kofa duk wani abin da yazo na naqasu ko aibi zaka dora shi akan wannan abin da aka koyi, zaka yi ta fitar da abubuwa da yawa. Qur'ani ya fi kawo, yakan kawo annafiyul mufassal din kamar yadda muka kawo yanzu, amma Qur'ani ya fi maida hankali akan annafiyul mujmal, kore dukkan wata naqasa da aibi daga Allah a jumlace, saboda za a shigar da waɗansu abubuwa da yawa, duk wani abin da yake na ƙasa ko aibi to zai shiga cikin ƙarƙashin korewan da aka yi. Ila an fahimci abin da nake nufi? To haka nan ababin al-ithbat, shi kuma Qur'ani yayin da yake tabbatar ma Allah da sifa, to shi kuma ya fi mai da hankali akan al-ithbatul mufassal, tabbatarwa a filla-filla. Akwai wuraren da yake Allah subhanahu wata'ala ya kawo al-ithbatul mujmal, a kawo misali wato a tabbatar ma Allah da sifofin cika amma a jumlaci, kamar misali a ce walillahi al-masalul a'la, kaga an tabbatar ma Allah da kololuwan kyau da sifa da buwaya amma a jumlaci, amma a jumlaci. Ko kuma a ce maka alhamdulillahi rabbil alamin, tabbatarwa ne a jumlace, to amma tafsili fa shi wannan bai kididdigu a cikin Qur'ani da hadisi. Duk wata aya da kada ta kawo ta suna ko sifa ta Allah, to al-ithbatul mufassal ne, ila an gane. Shi yasa a cikin hadisi manzo Allah yake cewa la nusir fana'an alayka anta kama afanaita alaina ala nafsika, ba ka iya kididdigi abubuwan da Allah ya tabbatar ma kanshi na cika da kamala, ba ka iya iyakance su. Sunayen Allah babu wanda ya san iyakansu sai Allah, duk cikansu al-ithbatu ne. Allahu huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus salamul mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir, duk cikansu al-ithbatu ne. Sannan wani abu kuma shine duk wata sifa da kaga Allah ya kore ma kansa, suna da wata ka'ida, suna cewa laysa hunaka nafiyun mahab, babu wani korewa, kawai a ce an kore wata sifa, kawai mujarradi an kore ma Allah wata sifa. Duk sifan da kaga Allah ya kore ma kansa, to ya tabbatar ma kanshi da kishiyanta ne kuma, ka gane wannan ka'ida. Duk sifan da Allah ya kore ma kansa ya tabbatar ma kansa da kishiyanta. Sabanin ni ko kai, akwai sifan da za a kore amma ba a tabbatar maka da kishiyanta ba. In aka ce wani wallahi ba jahili bane, lalai ne ya zama kai malami ne? Kun gane? An kore maka jahilci, amma nan kore maka jahilcin bai kuma tabbatar maka fa da ilimi ba. Wallahi wani ba matalauci bane, lalai ne ya zama ka zama mai arziki kuma? Wallahi wani ba mummuna bane, lalai ne ka zama kyakkyawa? Kaga ba lalai bane. To da haka duk wata sifa da kaga Allah ya kore ma kansa, to ba wai ya kore ma kanshi kawai sifan bane, ya tabbatar ma kanshi da kishiyan sifan. Kamar dauke wancan sifofin da muka yi bayani a baya da Allah ya kore ma kansa, ya kore ma kansa da, ya kore ma kansa uba, to yana tabbatar ma kansa da kaukayuniya ne, ba kawai ba shi da da ba shi da mata bane, ya tabbatar ma kansa da cika ne. kun gane yayin da aka kore ma Allah mata ya tabbatar ma kansa da cika ne da wadatuwa daga komi daga wadatuwa daga kowa kai yanzu nan kana da bukatuwa zuwa ga mata saboda rashin cikanka to yayin da Allah ya kore ma kansa mata kar a ce to ai Allah ba shi da mata to da ba shi da mata sai ya zama mene sai ya zama cikakke ya kore ma kansa gajiyawa sai ya zama cikakke sai ya zama mawadaci ya kore ma kansa jahilci sai ya zama mai ilimi cikakken ilimi ya kore ma kansa talauci sai ya zama mawadaci cikakken mawadaci da haka duk wata sifa da kaga Allah ya kore ma kansa to kishiyanta ta tabbata ga Allah kun gani shi yasa kenan al-ithbatu kofanta tana da fa'i baya ga sunaye da sifofi da Allah ya tabbatar ma kansa a cikin Qur'ani da Sunna to sannan kuma gashi duk wata sifa da Allah ya kore ma kansa to kuma kishiyarta ta tabbata ga Allah subhanahu wataala shine muka dunkule muke fadi cewa duk wata sifan cika ta tabbata ga Allah wannan kaida ce duk wata sifa ta cika ta tabbata ga Allah sai dai ya kamata a tantance kowace sifa na cika in ka auna cikanka kai dan adam ita ce ake nufi ba ita ake nufi ba akwai sifofi na cika ga dan adam amma ta kore ga Allah akwai kuma sifofin da yake na cika ne ga Allah ta kore ga dan adam yanzu misali idan aka samu mutumin da aka ce wallahi yau kusan wata ɗaya da ciko ne bai shako ni ba wannan alama menene bai ci kenan bai shako alaman naqsu ne koko alaman cika ne duk wanda kaji an ce maka bai ci bai sha naqsu ne ko cika ne naqsu ne kana asibiti kenan ai bai ci ba bai sha ba sai ɗaya biyu naqsu ne to amma Allah yana ci yana sha to cika ne ga Allah ta wata kofa ta zama cika ga Allah saboda ai bukatuwanka zuwa ci da sha ai na kasu ne kai karan kanka a tare da kai kana da bukatuwa ne zuwa ga wannan ka Allah kuma cikakke ne shi Allah bai da bukatuwa zuwa ga abinci kai ko kamar yadda kake da bukatuwa zuwa ga mata kake da bukatuwa zuwa ga abinci da abin sha da haka mu ci da sha cika ne ga dan adam idan da wani ya zo neman auren yanka a ce amma fa cikin qualities din shi shi bai ci bai sha zaka ce Allah ba zan ba shi auren ina ta ba amma yana ci yana sha to cika ne ga dan adam to amma kuma a cikin haƙin Allah fa ai ba cika bace ko haihuwa Hassan haihuwa idan mutum ya zama juya baya haihuwa bakarari ai na kasu ne a cikin mutane kai amma ga Allah fa cika ne shi yasa ka gane ka'idan kawai duk wata sifa ta cika ta tabbata ga Allah kar ka rika fassara wacce kan gare ka ka ce ai ni wallahi na fi son sanyi ba na son zafi wannan aibi ne gare ka ko kuma ai ni ba na jin zafi ba na jin sanyi kana ganin kaman wai cika ne ba irin wannan ake tabi ba ka daina auna kanka kawai sifa ta cika wanda hankali ne gartace ya tabbata to duk wata sifa ta cika ta tabbata ga Allah to kakka auna kanka da Allah ballantana kai tunan to tunda sifan ci da sha mu a gurin mu cika ne to Allah ya Allah baya ci baya sha ba za ka auna Allah da kai ba shine wala yuqasu bi khalqihi da muka wuto a baya ila an gani shi yasa sifofi in ka tattara su zaka gan su sun kaskashi uku akwai sifofi na cika zallanta cika ne to sun tabbata ga Allah akwai sifofi zallanta na ƙasa ne sun kore ga Allah akwai sifofin da yake kuma ta wani janibi cika ne ta wani janibi na ƙasu ne to su waɗannan ba a tabbatar da su ga Allah kai tsaye ba a tabbatar da su ga Allah kai tsaye sai dai inda suka zama cikan to anan za a tabbatar ma Allah kamar makirci yau alkaid da irin waɗannan sifofin wayamkuruna wayamkuru Allah suna makirci Allah na musu makirci zai yi mu zo mu ce Allah Allah makiri ne kun gane eh Allah wayamkuruna wayamkuru Allah Allah na makirci wayamkuruna suna makirci Allah yana makirci kun gane ai shi sifanta kanshi ya kawo makanshi wannan to amma ba sifa ce taccaka zalla ba makircin da suka yi aibi ne to amma makircin da Allah ya fa shikani saboda wanda ya shiryo maka gadan zare sai ka gane sai ka juyar da gadan zaren da ya shiryo maka sai ya koma matsalin ta koma kanshi ai ya nuna kai isasshe ne kwararre ne kuma mai ilimi ne to da kaga a wannan gaban sai a sifanta ma Allah cewa Allah subhanahu wata'ala yi musu makirci bi ma'ana ya maida makircin su akan su to da ire-iren waɗannan sifofin kaidi innahu yakiduna kaidan wa akidu kaidan suna ma Allah kaidi Allah ce ni ma ina musu kaidi to ba za ka ce Allah yana da kaidi ba kaidi shine ka zo ma abu ta bayan fage irin yadda mata ake cewa mata suna da kaidi sai su zo ma abu ta bayan fage ga fuskan abun amma sai a juyar da shi sai a zo ta wani yanayi to Allah subhanahu wataala idan makiya suka shirya irin wannan kaidin to shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya zo musu ta inda ba sa tsammani to wannan kaga cika ne amma su yadda suke yi nasu aibi to irin wannan sifan ba a tabbatar ma Allah kai tsaye ba a kore ma Allah kai tsaye yadda take a matsayin sifan cika da isa da nuna ilimi da kudura da buwaya sai a tabbatar da ita ga Allah amma lokacin da ta zama na nakasu na an shirye makirci saboda a yaudaru wani a ha'inci wani a tauyayi haƙin wani to kaga wannan korariya ce ga Allah subhanahu wataala to akwai kuma sifofin da yake wa'annan su ne guda uku ko dai na cika sun tabbata ga Allah ko na nakasu sun kore ga Allah ko kuma waɗanda yake baina to su kuma ya danganta in sun zo a sifan zargi ba za a tabbatar da su ga Allah ba in sun zo a sifan cika za a iya tabbatar da su ga Allah subhanahu wataala to kaga wannan sifofi kenan to kamar yadda nace akwai kuma wasu sifofin da yake su sun tabbata ga Allah sifa ce ta Allah ta cika amma mu bayi kuma aibi ne a wurin mu kamar al-kibru Allah al-mutakabbir ne al-mutakabbir kai in ka zama al-mutakabbir naqasu ne har Allah ya ce duk wanda ya jayayya da ni a cikin al-kibru din nan sai na kace-kace da shi so kaga wannan kin da ta kakkarka kiyasta Allah da kai karan kanka to shine malai ke cewa to Allah cikin abin didda ya sifarta kansa ko tabbatar ma kansa to ya hada ne tsakankanin annabi wal isbar sai ce fala udula li ahli sunnati wal jamaa amma ja'at bihi rusul da ka ahli sunna wal jamaa sam ba sa karkacewa daga dukkan abin da manzannin Allah suka zo shi kaji inda darajar ahli sunna suke shine nake cewa ahli sunna in ka ce musu wai ai su taurari ne ka takaita su in ka ce musu ai su kamar zinare ne ka takaita su ahlus sunna daraja ce da daukaka tafarkin Allah ne hanyar annabawan Allah ne salawatullahi wa salamu alaihim da ka duk abin da zai karkatar da kai daga fita ya karkatar da kai ka fita daga cikin ahlus sunna kar kai ganganci kar kai wannan wasa kuma ahlus sunnan nan ba wai yau ne aka fara magana akai ba ballantana wani ya zo ya maka wani rufa ya nuna maka ai ahlus a'a ahlus sunnan nan tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matafiya ɗaya ne hanya ɗaya ce ne kakkiya faratar babu wani rufa a cikin ta babu wani sabani a cikin ta ila an fahimta to dan haka wanda yake da shubha wanda yake da aibi a cikin zuciyarsa wanda yake da karkacewa a cikin zuciyarsa shine zaka ga yana ganin cewa ai akwai gyara akwai kaza amma tafarkin ahlus sunna tafarki ne mai kakki malaike cewa fa innahu siratul mustaqim shine miƙaƙiyar hanya as-siratul mustaqim kenan da muke ta roƙon Allah ya bamu ita a cikin sallolin mu guda 10 rakoyin mu guda 17 na salloli ihdinas siratal mustaqim ne ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryatar da mu tafarki maridici hanya miƙaƙiya ita ce hanyar ahlus sunna me yasa domin su ne suke bin annabawan Allah da manzanni saboda kafa ba sa karkacewa siratal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ita ce hanya ko tafarki na waɗanda Allah subhanahu wataala ya yi musu ni'ima na daga annabawan Allah was-siddiqina da siddiqai wash-shuhada'i was-salihin da sauran shahidai da sauran salihan bayin Allah salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in to ina ganin nan ne zamu tsaya insha Allah ta'ala sai mu tashi qadda khalfi hadhihi al-jumla insha Allah ta'ala azama ta gaba abinda muka faɗi daidai Allah ka bamu lada abinda muka kuskure Allah ka yafe ka gafarta mana Allah ka fahimtar da mu ka nuna mana gaskiya mu bita kafin mutuwan mu Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya da zama lafiya da gama lafiya wa sallallahu baraka ala nabil karim wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.